Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger. Masu raron mu a kasar Ghana kuma za su iya kama mu ta tashar Alfa Radio a birnin Kumasi. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar Litinin 15 ga watan Janairun shekara ta 2018. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makera da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta bayyana takaicinta akan lamarin da ya faru a Hawaii, inda aka ba da gargaɗi bisa kuskure. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ga dukkan alamu shirin nan na Amurka da ke hada kore 'ya'yan bakin haure ya zo ƙarshe. Jam'iyya mai mulkin ƙasar Liberia ta Unity Party ta kori tsohuwar shugaban ƙasar mai barin gado Ellen Johnson Sirleaf daga jam'iyyar.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyar makiyaya ta Miyar ta Allah ta yi kira da a hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina.
Mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laifi, ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci, na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni.
Har yanzu ana ci gaba da mayar da martani game da kalaman batanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump yayi akan kasashen Afirka.
Irin aikace-aikacin da yake yi duka yana nuna cewa wato maganan da ya faɗi wato haka yake, ba wani an yi wato ai mai mugun tunani.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugabar ma'aikatan tsaron cikin gida ta nan Amurka Cajun Nelson ta faɗa jiya Lahadi cewa abin takaici ne a tafka kuskure wurin aika gargaɗi cewa makami mai linzami na tafe zuwa Hawaii, amma kuma hukumomi suna aiki domin magance faruwar haka nan gaba. Jami'ai na ci gaba da binciken musababin faruwar wannan al'amarin da ya faru a ranar Asabar, inda mazauna jihar ta Hawaii da ke can yammacin Amurka suka samu gargaɗin gaggawa akan talbijin da gidan rediyo da saƙonnin imel da kuma ta wayar salula akan barazanan makami da ke tafe da zai afkawa Hawaii. Aka ce kowa ya samu mafaka da ke kusa. Wannan ba gargaɗi ne na gwaji ba. A kwanakin baya dai hukumomi na Hawaii suka sake farfaɗo da tsohuwar ƙararrawar wannan na gargaɗi da ake gargaɗin jama'a da ita, wadda ake amfani da ita a lokacin da ake zaman doya da manja tsakanin Amurka da Rasha a sanadin barazanar makaman nukuliya na Koriya ta Arewa. Hukumomi sun ɗora laifin tada wannan gargaɗi ta ranar Asabar ne bisa kuskuren ɗan Adam.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa bisa ga dukkan alamu shirin nan na Amurka da ake hana korar 'ya'yan bakin haure ya zo ƙarshe. Yana mai cewar 'yan adawa na jam'iyyar Democrat ne ba su da ra'ayin shirin, so kawai suke sitar surutu a kansa. Makomar wannan shiri da ke kare bakin haure 800,000 daga kora waɗanda iyayen suka shigo da sunan Amurka tun suna ƙanana taɓa rauniya hanya, ya ɗauki hankalin muhawarar siyasa a Washington a makon da ya gabata. Wannan batu na cikin tattaunawar da ake yi tsakanin fadar White House da majalisun dokokin ƙasar akan samar da kuɗaɗen gudanar da ma'aikatan gwamnatin tarayya don kaucewa ga daƙil ma'aikatan da ƙarfe 12 na daren Juma'ar nan mai zuwa. Sai dai kuma yayin da ake wannan tattaunawar, Trump ya yi wata kalmar da ta tada hankalin duniya, inda ya kwatanta ƙasashen Haiti da El Salvador da kuma ƙasashen Afirka da tattarmuka. Yana tambaya mai yasa ake barin bakin haure daga waɗannan ƙasashen suna shigowa nan Amurka.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar Unity Party mai mulki a ƙasar Liberia ta kori tsohuwar shugaban ƙasar mai barin gado Ellen Johnson Sirleaf daga jam'iyyar. Jam'iyyar Unity ta kada ƙuri'an ƙuri'ar ta ce a yammacin Asabar. an kori ita tsohuwar shugaban ne bisa zargin ta ki taimakawa mataimakin ta Joseph Boakai mai yiwa jam'iyyarta takara a zaben shugaban kasa da aka yi a bara. Boakai da rike ofishin mataimakin shugaban kasa na Johnson Salim tsawon shekaru 12 ya sha kai a hannun tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa George Weah. Johnson Salif wacce ta samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ba ta da hurumin sake shiga takara bayan ta kammala wa'adinta na biyu wanda kundin tsarin mulkin Liberia ya shata mata. Hukumar zabe ta ce Weah ya lashe kashi 61.5 cikin 100 na kuri'un zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da aka yi a watan Disamba, kuma ya lashe gundumomi 14 cikin 15.
Shugaban kasar Philippines ya ce ba shi da ra'ayin yin tazarcen ƙara wa'adinsa na shekaru 6 ko kuma ya canza dokar zaben da kasar za ta yi a shekara mai zuwa. Rodrigo Duterte ya faɗa a cikin wata hira da yi a wata kafar labarai ta yanar gizo ta Mind and News cewa ba zai ɗage zaben ba kuma ba zai yi ƙarin lokacin wa'adin mulkin ba. Duterte zai kammala mulkinsa na shekarar ta mulkinsa a shekarar 2022. Wani canjin da shugaban yake so ya gani shine canza tsarin majalisar dattawa da kuma ta wakilai su koma zaure guda mai wakilai 50 da za su shirye dokoki cikin gaggawa.
Sama da akwato da miliyan 12 na madaran yara daga ƙasar Faransa ne aka hana amfani da ita a ƙasashe 83 saboda ana zaton suna ɗauke da cutar salmonella. Madara da ake kira a dawo da su na kamfanin Lactalis Picot wato sun hada ne da Milomel da kuma Tranis. Shugaban kamfanin Lactalis ya tabbatar a jiya Lahadi cewa an kira da dawo madaran da kamfanin ya yi daga kasashen Turai da nahiyar Afirka da Latin America da kuma Asiya bayan an gano cutar salmonella a inda ake madaran wanda wato a 'yan makonnin da suka gabata. Sai dai wannan lamarin bai shafi kasashen Amurka da Burtaniya da kuma Australia ba. Emmanuel Besnier ya faɗa wa wata jaridar mako-mako ta Le Journal de Dimanche cewa kamfanin iyalansa da ya shahara wurin yin abincin yara zai biya duk wani iyali da zai harbu da wannan cutar diya. Jaridar ta ce an gano jarirai 35 sun kamu da cutar salmonella a Faransa, ɗaya daga ƙasar Spain, sannan kuma akwai yiwuwar samun wani labari a ƙasar Greece. Salmonella cuta ne da ke haddasa zawayi mai tsanani da ciwon ciki da harasuwa sai kuma rashin ruwa a jikin ɗan adam. Cutar na iya zama barazana ga rayuwar ɗan adam musamman ma ƙananan yara.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington. Madalla. Kungiyar makiyaya ta Miyar ta Allah ta gudanar da wani babban taro a birnin tarayya Abuja, inda ta nana ta cewa ba ta da wata alaka da fitina sai dai kare muradin makiyaya. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da karin bayani.
Kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya Miyar ta Allah Cattle Breeders wato Macban ta yi gagarumin taro a Abuja, inda ta fitar da matsayar a hukunta duk waɗanda aka samu da hannu a fitinar da ta yi sanadiyar rasa rayuka a jihar Benue, Taraba da Adamawa. Kungiyar da ke nana ta cewa ba ta da alaka da fitina sai dai kare muradun makiyaya da kan yi kiwon shanu bisa gadon su na kaka da kakanni, ta nuna damuwa da yadda akan zayyana Fulani makiyaya da ta da fitina ko ko mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, har ma inda wasu ke kiran ayyana kungiyar da cewa ta 'yan ta'adda ce. Shugaban kungiyar Ardon Zuru Muhammadu Kiruwa ya ce kar a saurara wa duk wanda aka samu da laifi, kazalika rika zayyana masu tada fitinar da 'yan bindiga ko ma 'yan ta'adda.
Kuma mu ba kungiya bace ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali, kuma mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laifi. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci, na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni, balle wani wanda ke bayana wanda nake shugabanci kanshi.
Kiruwa ya kara da cewa abinda kan tazara fitinar makiyaya da manoma ko mazauna ƙauyuka shine rashin biyar diyar waɗanda aka kashe musu 'yan uwa ko shanunsu. Yana mai cewa an kashe makiyaya fiye da mutum 800 a tsaunin Mambila da dubban shanu, amma ba hukunta kowa ba, inda ya nuna wani littafi da ke ɗauke da hotuna a matsayin shaidar abin da ya faru. Shugaban kungiyar na jihar Benue Ubbi Haruna ya kuka kan dokar hana kiwo da ya ce ta sa wasu sun ɗau doka a hannu da takurawa makiyayan. Yana mai nuna juyayin saɓani da aka samu tsakanin Fulani da ƙabilar Tibi da ada abokan wasa ne.
Ba mu riƙe Tibi da wani manufa ba, yanzu haka Tibaben da suke yankin Nasarawa, yankin Taraba wanda suke gudu suna koma Benin kayayyakin su a yanzu haka suna rugan Fulani. Lokacin da aka yi wancan class na dan nan da suka dawo Fulani ne suke ba su abinci, buhuna, kai ko irin me ne ma Fulani suke taimaka musu. To kaga yanzu kuma sun canja alkamari. Mumbai Ramu Ubi Haruna kamar ruciya mano miyati ala Benin state na gomino Benin ne ava tindu gende ma tindira gandese na ka kwara kase wanga ne ase we wundu tara we yemp gen we da keji gen we tuma basimba sono federal government we nongo we nyu
hapo Ubi Haruna kenan ke magana zaman lafiya da harshen TV. Wani matashi makiyayi haya Muhammad Doso dake garin Guma inda aka kashe mutane kwanan nan ya ce ya zama wajibi ya arce daga garin dan tsira da ransa, yana mai cewa zaman lafiya zai dawo in gwamnatin Benue ta soya matsaya.
Idan za a janye dokan nan Allah ya da gwamnatin tare da za ta sa baki a janye wannan dokan, Allah ya da za a samu zaman lafiya duk abin da ake nema a Benue state.
Ma gwamnati ya ce shi san ba zai yadda janye wannan dokar ba.
To in ba zai yadda janye ba to kaga zaman lafiya zai yi wuyan samuwa a wurin kenan.
Wasu wakilan kungiyoyin Fulani da suka hada da Gam Allah da Kautal Hore sun halarci taron da ke nuna kungiyoyin na shirin fara aiki tare. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida da Nasura da Malika, yayin da shugabanni da sauran al'ummar duniya ke ci gaba da mayar da martani game da kalaman batanci da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan kasashen Afirka da Haiti. Abokiyar aikin Migras Alheri Abdu ta zanta da Muhammad Mada, tsohon shugaban al'ummar Afirka a birnin New York. Kahira ta su.
Inda ina ji duniya duka kowa ya yi condemning zancen da shi shugaban kasa Trump ya yi. Kuma idan muka duba misali kamar African Union da waɗansu kasashen Afirka sun rubuto wasiku sun ba embassy America da ke kasashensu. Kuma dukansu sun condemn wannan zancen da ya yi. Bayan haka nan kuma idan muka duba misali ambassador America da ke Panama ya resign saboda zancen da shi shugaban kasa Trump ya yi. Saboda shi wanda a matsayin mu na mutanen Afirka da muke America da dama sun condemn zancen. Saboda shi duniya duka an condemn wannan zancen da shi Trump ya yi.
To akwai waɗansu 'yan jam'iyyar da suke bayyana cewa an yi wa bayanin nasu mummunan fahimta ne ba abin da yake nufi kenan kamar yadda ake ɗauka ba.
To ai Hajiya wato iye shi irin aikace-aikacin da yake yi duka yana nuna cewa wato maganin da ya faɗi wato haka yake ba wani an yi wato ai mai mugun tunani. Domin idan muka duba misali kamar shi zancen refugees haka yawanci masu zuwa garin nan as refugees yawanci Afirka suka fito wannan duka ya janye wannan. Akwai misali TPS abinda ake cewa temporary protective status, misali mutanen Guinea da mutanen Liberia a lokacin da Ebola ya tashi wato an ba mutanen waɗannan kasashe temporary protective status. Wannan duka ya janye saboda shi idan mutum na irin abubuwa haka shi kai irin wanga magana wato yana nuna cewa dama tunaninka kenan game da waɗannan kasashe.
Kana birnin New York inda ake shirin gudanar da gagarumar zanga-zanga ta nuna kyamar kalaman shugaba Donald Trump ya amfana. Ya shirin yake kan kama ina da ina za a je suwa ne shugabannin shirin kuma wani buri ake suwa cimma?
Wato shi wannan taron wato manufa biyu ne. Na farko dama gobe ana celebrating holiday na Martin Luther King. Sa'annan na biyu shi zancen da shi Donald Trump ya yi New York City dama sun riga sun nuna ɓacin rai tun da Trump ya zama president. New York City sun nuna cewa irin hanyoyin da Trump ke bi su ba su dace da shi ba. Saboda shi da ya yi wannan zancen sai New York City dama akwai population Haiti suna nan da dama, sa'annan Africans muna nan da dama. Saboda shi aka hasa wannan taro a zo a bar duniya duka su sani mu mutan New York ba mu amince da wannan zance ba. Kuma muna za mu nuna bacin ranmu kan wannan zancen da ya yi. saboda shi wato dalilin taron nan kenan gobe insha Allah.
Eh wato ina da ina ne za a je ainihi a ina ne za a gudanar da wannan taro?
Ainihin inda za a gudanar da taro shine inda ake ce ma Times Square, inda wato an ba Times Square lakabi wai the crossroads of the world, inda yawanci wato idan shekara ya kai ake drop wannan New Year ball. Nan ne inda za a yi wannan taron, shine is one of the most popular.
Yan dali da ya fi fice a birnin New York?
Na'am, Times Square, wato nan za a yi taron insha Allah.
To madalla abokiyar aikin mu kenan Grace Alheri Abdu ke tattaunawa da Muhammad Mada. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 12 da minti 16 na dare. Ga wannan sakon.
To mai gida a dawo lafiya.
To ko shin mai saurare ya san cewa hadura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hadura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage hadururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To babo mai ra Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage hadura akan hanyoyinmu. Kada amince shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To madalla sai a kasance da mu a shirinmu na gobe Talata da hantsi. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A watan Maris na shekarar 2014, ƴan Najeriya masu dankaran yawa sun mutu a wurin neman aiki na hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya, wato immigration. Wannan al'amari na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna ma duniya irin mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya, musamman ma matasa, waɗanda wasunsu sun yi shekaru 5 har zuwa 10 da kammala karatu amma ba sa da aikin yi. A wancan lokaci, a inda aka so yin jarabawa ga masu neman aiki a Abuja, an ce mutane fiye da 100,000 suke cin cirindo. Su kansu kamfanin da aka ba su aikin shirya jarabawar, mutane 64,000 suka gayyata domin jarabawa a nan filin wasa na ƙasa da ke Abuja. Irin wannan abu ya faru a dukkan cibiyoyin da aka shirya gudanar da wannan jarabawa, kamar a Benin, Mina, Port Harcourt, Kano da kuma Lagos. Irin wannan yanayi na mummunar rashin aikin yi a Najeriya yana haifar da 'yan damfarar da suke ƙara jefa marasa aikin yi a cikin ukuba, ta hanyar nuna musu cewar akwai hanyar da za a iya samo musu wannan aiki, to amma bisa sharaɗin cewar sai sun biya wani kuɗi mai tsoka da akasarinsu ba sa da shi, sai dai su je su ciwo bashi. Ana damfarar mutane sosai, musamman a ƙaryar za a samar musu da aiki a ma'aikatu da hukumomi da kamfanoni waɗanda jama'a suke ganin cewar suna biyan albashi mai tsoka, ko kuma dai akwai wata hanyar ta samu a ciki. Wannan batu na samun aiki a hukumar shige da ficen baki ta Najeriya a shekarar 2014 shine aka yi amfani da shi wajen damfara waɗanda za mu fara jin batunsu a yau.
Sunana Yahuza Ibrahim. Wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari, akwai wani mutum da ake ce ma Alhaji Lawal, yana zaune a Airport Junction nan Abuja. To muna zaune
cikakken sunansa
Alhaji Lawal, ban san cikakken sunan shi ba, amma ana mai lakabi da Alhaji Lawal Bagoguri. Muna zaune a unguwa ɗaya, sai ya nuna mana cewa yana da hulɗa da manyan mutane haka, sai muka same shi da ni da wani malam Alha. na ce muka ce don Allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration. Sai ya ce to mu bari zai bincika mana. Da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira Malam Talha, shi Malam Talha sai ya kira ni. Da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu, amma tsakani ga Allah su ana ba su na goro. Muka ce to naje muka yi magana da su, muka yi roƙe su, muka roƙe suka ce a'a su abinda suka sani za su iya samar da wannan aiki, amma sai an sallame su. Na ce to nawa ne abinda za a ba ku?
Su waye ne masu neman na goro?
Shi Alhaji Lawan da shi Abubakar wani dan Yobe da shi Aminu, ana ce mai Aminu Abubakar, yana aiki a Ministry of Education, yanzu yana da kujera auditor a wurin.
Wato tambayar da nake yi na goron, ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su, ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka?
Su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi Aminu kenan, Aminu Abubakar wanda yake aiki Ministry of Education, ya zama Alhaji Lawan ya zama kamar agent nasa ne kenan. To shi ne ya tsaya lallai su ga abinda suke ansa, sai an ba su 250
naira.
Naira 250.
200 ko 1200?
1250. Muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa, suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi. Muka ce to a lokacin tunda mun riga mun saka mu neman wannan abu ba hanyar da muka iya, sai muka amsa musu wannan magana. Da muka amsa musu suka ce to sai a kawo idibas.
Sai a kawo wato kudin kafin alƙalami kenan, advance.
To kudin kafin alƙalami, advance. Ni na ba da 100. Akwai wani yaro Sagir Abdulrahman ya ba da 115. Akwai Ezra Dauda shi ya ba da 250 a bisa alƙawarin za su sama mana wannan aiki na immigration. Yawa a bisa wannan alƙawari da suka yi na immigration. Sai muka ce to in aiki bai samu bawa, sai shi Alhaji Lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kudinku, ba ta yiwa in yi maku jagora, kuma in abu bai yi ba a ce ba za a ba ku kudinku ba. Muka ce to shikenan, tunda kai muna tare da kai muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba. Sannan shi ya je ya kai ma shi Aminu waɗannan kuɗi. To da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai 3 kenan tunda aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba. Yanzu muka zo wajen Alhaji Lawan muka ce to Alhaji Lawan yanzu gashi muna shekara ta 3 aiki bai samu ba, ina alƙawarin da kai mana na maido kuɗi? Yace eh, tabbas ya yi mana wannan alƙawari.
Wato wannan abu ya faru ne matun zamanin mulkin Jonathan?
Wannan abu ya faru ne tun lokacin mulkin Jonathan. Ko daukan ma'aikata da aka yi wanda mutane suka bar mutu aka soke sakamakon wannan, to a wannan lokacin ne wannan abin ya afku. To shi Alhaji Lawan yanzu da muka yi mai magana yace lallai wannan magana akwai ta zai maido kuɗi. Muka tarza shi yanzu akalla wajen wata 6 kenan dan tun farkon wannan shekara muka fara magana. To yace mana yau yace mana gobe, abu ya zama yaudara, sai yaudara da mu yake. Yau in ka ganshi gobe ba za ka ganshi ba, yau in ka ganshi gobe ba za ka ganshi ba. Har yanzu maganan nan da muke da kai yanzu, abinda na sani a kai ya gayo wasu daga cikinmu ya maida masu wasu bangare na kuɗi. Akwai wanda daga cikinmu ko kwabo bai ansa ba, saboda haka muke nema a taimaka mana a kan wannan al'amari da ya auku tsakaninmu da shi.
Wato abinda za a so a sani, shi Alhaji Sani ne shi ne ke ma'aikatar ilimi ko?
Alhaji Aminu Abubakar.
Alhaji Aminu Abubakar, kuna da tabbacin shi wakilin naku ya je ya kai masa wannan kuɗi?
To shi Alhaji Aminu Abubakar muna da tabbacin ya kai masa kuɗi, saboda akwai lokacin da shi ya kai mu wajen shi a nan ofis aka same shi gabanmu aka lissafa abinda aka ba shi, ya ce eh haka ne ya kawo mai. Saboda haka muna da tabbacin ya ba shi wannan kuɗi.
Wato shi dai Lawal Bagobiri yana nan a Abuja ne?
Lawal Bagobiri yana nan a Abuja.
Azu ka ce akwai kuɗin da ya dawo da su, kamar nono ya ba ya dawo wa sauran mutane da 'yan kuɗaɗensu ciki.
to ni dai daga ciki ya bani 40,000 ya ba shi Sagir Abdulrahman 20,000 a cikin kuɗi shi Izra shine ba ya samu kokobo ba har ya zuwa yanzu maganar da muke shi kokobo bai samu ba
yanzu jimilar kuɗi nawa ya dace da muku da su gaba daya zan ku gamsu cewa biya ku
to yanzu jimilar kuɗi ya zai dawo mana da 400,000 abinda zai dawo da shi kenan sai dawo da naira 400,000
to yanzu me waɗanne irin matakai kuka dauka zuwa yanzu ganin cewa kun samu an dawo muku da kuɗin da kuka bayar
to matakan da muka dauka mu dai iyaka hakuri mun yi hakuri game da wannan al'amari saboda haka yanzu duk iya matakin da ya kamata mu dauka muna kira ga gwamnati da lauyoyi da hukumomi na human rights su shiga wannan al'amari a fata mana haƙƙi mu a hannun waɗannan azzaluman mutane tunda mu dai mun shiga aikin nan da zumun mu taimaka wa ƙasar mu to sai Allah ya sa muka fada bisa kuskure muka shiga hannun mayaudara suka cuce mu suka damfare mu kuma mutanen nan har yanzu mun san su muna ganin su kuma akwai irin su da yawa a nan cikin ƙasar
to amma za a yi mamaki ai ku da kuke ganin kuna da kishin ƙasa ko yanzu kun taba jin labarin ana saida aiki har a bada kuɗi da na aikin gwamnati
to mu dai ko ba mu taba ji ba gashi yanzu ya faru gare mu kuma irin waɗannan a Najeriya da tabbaci da cin hanci da rashawa ai suna da yawa a cikin ƙasa jarabawa ma kana iya ci yancin hanci da rashawa su soke yanzu alal misali na gama national diploma tun 2008 na gama nake fafutukan neman aiki har kawo yanzu ban same shi ba Bahaushe ya ce idan ruwa ya ciwo mutum ka miƙa mai takobi kamawa zai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗannan mutane har suka samu sa'a yaudaran mu idan mu ya riga ya rufe a bisa neman aikin in ka ɗauki 2008 zuwa yanzu shekara nawa mutum ya gama karatu kuma yana neman aikin nan ba kwance yake ba bai same shi ba
har yanzu ana ci gaba da yi wa mutane damfara kan batun samar musu da ayyukan yi a Najeriya musamman ma a hukumar custom da kuma wannan da aka ji za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mako mai zuwa a madadin Nasiru Adamu Elhikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin gaba baya dawo mana takaitattun labaran duniya
Shugaban ma'aikatar tsaron cikin gida ta nan Amurka Christian Nelson ta faɗa jiya Lahadi cewa abin takaici ne a tafka kuskure wurin aika gargaɗi cewa makamai masu linzami na tafe zuwa Hawaii amma hukumomi suna aiki don magance faruwar haka nan gaba. Jami'ai na ci gaba da binciken musabbabin faruwar wannan al'amarin da ya faru a ranar Asabar inda mazaunan jihar ta Hawaii da ke can yammacin Amurka suka samu gargaɗin gaggawa akan talbijin da rediyo da sakonnin email da kuma ta wayar salula akan barazanar makami mai linzami da ke tafe da zai afkawa Hawaii aka ce kowa ya samu mafaka da ke kusa wannan ba gargaɗi ne na gwaji ba Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa bisa ga dukkan alamun shirin nan na Amurka da ke hana kore ƴaƴan bakin haure da suka yazo ƙarshe yana cewar ɗan adawa na jam'iyyar Democrat ne ba su ra'ayin shirin so kawai ne suke sai ta surutai a kansa makomar wannan shirin da ke kare bakin haure 800,000 daga kura wanda iyayensu suka shigo da su a nan Amurka tun suna ƙanana ta barauniyar hanya ya ɗauke hankali a muhawarar siyasa a Washington a makon da ya gabata
To madalla masu raro anan muke ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji kiraye-kirayen da masana tsaro suka yi gwamnati da hukumomin tsaro a Najeriya da a tabbatar da an tantance mutanen da suka dawo daga ƙasar Libya don kaucewa shigowar 'yan ta'adda haka kuma za ku ji zaman lafiya da harkokin kasuwanci sun fara dawowa a wasu garuruwan bakin iyakar kamar da Najeriya sai a biyo mu cikin shirin hantsi za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook yanzu a madadin Baba Yakubu Makiyar da ya ci na gabatar da shirin da kuma Tubahiro Dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan assalamu alaikum